أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Masu sauraronmu da kallonmu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na Fatoyin Rahma, shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita. Kuma ana iya aiko mana da sakonnin tambayoyin ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-360-1455 ko kuma cikin adireshin mu na email a fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin Fatoyin Rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Da yau dai muna asabar ne 29 ga watan Rabi'ul Thani na shekara ta 1443 bayan jira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Makka zuwa Madina, wanda ya zo daidai da 4 ga watan Disamba na shekara ta 2021. Kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malamin namu Dr. Sheikh Muhammad San Umar Jallemu, babban malami a tsangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kinan Kano, wanda ko da yaushe yake samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan, wanda nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri. Sai ku biyo mu akamakalla. Bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wato lamarin tsafi da sihiri da duba da tsubbace-tsubbace wani al'amari ne wanda ya dade yana cewa al'umma to a ƙwariya, kuma wata barna ce da ta dade a bayan ƙasa, kamar Allah, kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa kazalika ma atal ladina min qablihim kazalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Wannan aya Allah subhanahu wataala yana gaya mana cewa kamar haka al'amarin yake, babu wata al'umma gabanin Larabawa wanda wani manzo zai zo a cikin su face sun ce da shi wato matsafi ne ko kuma mai tabin hankali. Wannan yake nuna maka cewa wato babu wata al'umma da aka yi face akwai matsafa a cikin ta. Shi yasa idan annabin Allah ya bayyana yana kiran su zuwa ga gaskiya, kuma suna ganin wasu abubuwa na mu'jizozi na ban mamaki tare da shi, sai su ce da shi matsafi. Wanda yake nuna maka sunan matsafi kusan a kowace al'umma akwai shi, wanda yake nuna maka cewa wata barna ce da ta dade a bayan ƙasa. Kuma kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ba mu labari cewa tsafi wani abu ne da mutane ba za su rike shi ba sai sun bar abin da yake gaskiya, sai sun bar gaskiya, sun bar abin da Allah subhanahu wataala yake horon su da shi. To da lokacin ne za su saki wannan su kama harkar tsumbace-tsumbace da tsafi-tsafi. Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin Banu Isra'il, yake cewa falamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. الله يجي يعين دا منزو يزو مسو دا قال الله سبحانه وتعالى ميقزقة أبن دا كي تالد سو سي يزن تو وسو دا كتكين واتو وسو ونبانقالي دا كتكين وقنا دا أكبا ولتا في سوني يهودو دا نسارة سي سكا واسا دا لتا في الله باين باين سو sai suka yi jifa da littafin Allah ka annahum la ya'lamun, kamar basu taba sanin wani abu shari'ar Allah ba, basu taba sanin wani abu wahayi ba. Wattaba'u ma tatlu ash-shayatin 'ala mulki Sulaiman, sai suka rika bibiyar abinda shaydanu suke fada, suke karantarwa dangane da mulkin Annabi Sulaiman, shine abin da ya danganci tsafi, sihiri da sauransu. Allah ya ce ma kafara Sulaiman walakin ash-shayatin kafaru, Annabi Sulaiman bai kafirta ba don haka bai aikata tsafi ba, shaydanu ne suka kafirta domin su suka zo da tsafi kuma su suke yin tsafi. to wanda yake nuna maka cewa duk sanda mutane suka bar shari'ar Allah suka bar shari'ar Allah suka bar koyarwar annabawan Allah to babu shakka za su rike hanyoyi irin na sheidano kuma a daidai wannan lokaci kuma harkar tsafi da tsubbace-tsubbace da sihiri za su yawaita a yau za mu ga cikin al'ummar mu ta musulmi da dama daga cikin waɗanda suke da awar sun shaida babu abu bauta da gaskiya sai Allah sun yarda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam manzo ne daga Allah da ya zo musu da shari'ar da babu kamarta sun yi imani da wannan amma kuma a lokaci guda kuma sun yi imani da harkar tsafi da harkar sihiri da harkar tsubbace-tsubbace da duba wanda kuma waɗannan abubuwa ne guda biyu masu kishiyanta da juna ba za su taba haduwa ba ba zai yiwu baka hada imani da Allah cewa Allah subhanahu wataala shi kadai ne ubangiji mai bayarwa mai hanawa shi kadai ne wanda idan ya so baka babu mai iya hana ka in ya hana ka kuma babu mai iya baka shi ne wanda yake mai amfanarwa kuma shi ne wanda yake saukar da cuta komai a hannunsa yake shi yake ba da kariya baya buƙatar kariyar kowa babu ta yadda za a yi mutumin da ya yarda da wannan a matsayin aƙidarsa sannan kuma ya yarda cewa akwai wanda zai yi masa abin da Allah bai masa ba zai sa ya samu abin da Allah bai nufi ya samu ba koko zai kare shi daga abin da Allah subhanahu wataala ya so ya faru gare shi Allah subhanahu wataala yana cewa kulli manil ard ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تتذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون ألا يكي واك تيدسو وانين يكي دا أبين دا كي تشكين قسا دا أبين دا كي تشكين سبدو الناشيني wane ne duk abin da ke sama da abin da yake cikin abin da yake ƙasa da abin da yake cikin ƙasa duka nashi ne in har kun sani Allah ya ce za su ce na Allah ne to ka ce da su yanzu ba za ku azantu ba sai ka tambaye su wane ne ubangijin sabbai bakwai wane ne ubangijin al'arshi mai girma za su ce maka Allah ne to ka ce da su yanzu ba za ku yi takawa ba za ku kiyaye dokokin Allah ba sannan ka tambaye su wane ne wanda mulkin komai yake a hannunsa komai mallakar sa ne sannan shi ne yake ba da kariya baya buƙatar kariyar kowa in dai har sun sani za su ce da kai Allah ne ka ce to ina ake ɗauki hankalinsu wani aya tana gaya maka cewa komai na Allah ne kuma Allah subhanahu wataala shi ke da mallakin abin da ke sama da abin da ke ƙasa da abin da ke cikin ƙasa da sama gaba daya sannan Allah shi kadai ne yake ba da kariya babu wanda yake ba da kariya ba Allah ba abinda Allah subhanahu wataala ya nufi samun mutum babu wanda ya kare shi abinda kuma Allah subhanahu wataala bai so shi da shi ba babu wanda zai iya samar masa da shi Allah subhanahu wataala shi ya san komai ya san abinda ya wakana da wanda zai wakana da wanda yake wakana Allah subhanahu wataala ya san abin da ya riga ya wuce da wanda ake ciki da wanda zai zo nan gaba babu abin da yake buya ga Allah subhanahu wataala la ya'zubu an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wala fis sama babu wani abu koda kwatankwacin kwayar ko bayya ko kwatankwacin yar tururuwa da zai buya ga Allah subhanahu wataala a sama ne ko a ƙasa wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين مبودن غيبي ودك نالاني وتشيني جكي دا ملكين أبن دا أكيتي وغيبو ما كل لنس سنة هننسا بابكم وان دي سنسو سيشي لا يعلمهن إلا الله باب وان دي سوى نمو كل لن غيبو سيشي بابكم wani abu na ganyen itaciya danye ko bushashe da zai fado face ubangiji subhanahu wataala ya san shi face yana nan rubuce a gurin Allah subhanahu wataala a littafin lauhul mahfuz saboda haka ubangiji subhanahu wataala shine wanda la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama shine wanda babu abin da yake buya gare shi a sama ne ko a ƙasa shine Allah subhanahu wataala wanda sai ya ga dama abu ya wakana liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allah babu abinda zai yi sai abinda Allah subhanahu wataala ya ga damar faruwar sa mutumin da ya yarda da wannan, yayi imani da wannan, ya yarda cewa wannan ita ce aqidar sa, to babu ta yadda za a yi ya tafi gurin wani wanda zai yi da'awar tarayya da Allah subhanahu wataala cikin sanin gaibi. Yace shi ma zai iya dubawa mutum sa'ar sa, zai iya duba mutum abinda zai samu ko zai rasa, zai iya gano masa makiyansa, zai iya kuma sabar masa da maganin abinda yake damun sa na makiyansa, zai iya cutar da su, zai iya bashi kariya daga waɗanda suke abokan gabar sa ne. Duk mutumin da zai yarda da Allah subhanahu wataala shi ya kaita da waɗannan sifofi, to ba zai taba zuwa gurin wani wanda zai da'awar tarayya da Allah subhanahu wataala cikin waɗannan sifofi ba. Allah ya ce qul la ya'lamu man fis samawati wal ard, qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al ghaiba illa Allah. Kace da su duk wanda ke sambai da wanda ke kasa, babu wanda ya san gaibu sai Allah. Allah ya kore sanin gaibu daga dukkan wata halitta da take sararin samaniya, da haka mala'iku da duk wata halitta da Allah ya halitta a sama ta shiga cikin nan. Haka nan Allah ya kore ilimin gaibu daga dukkan wani wanda yake bayan kasa. La ya'lamu man fis samawati wal ard al ghaiba illa Allah, ya tattara sanin gaibu ya bar wa kansa, shi kadai ne ya san abin da yake gaibu. Wa tadri nafsu ma za taksibu gadan wa ma tadri nafsu bi ayi ardin tamut, inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghais wa ya'lamu ma fi al-arham wa ma tadri nafsu ma za taksibu gadan wa ma tadri nafsu bi ayi ardin tamut. Saboda Allah subhanahu wa ta'ala shi ya san yaushe al-qiyama za ta tsaya, shi ya san abin da yake cikin mahaifa, shi ya san sanda ruwa yake sauka, sannan shi ya san me mutum zai samu gobe gobe, shi ya san kuma a ina mutum zai mutu. Waɗannan su ne mafatihul ghaib al-khams, wanda annabi ya ce mafatihul ghaib khamsun la ya'lamuhunna illa Allah. Ya karanta wannan ayar, babu dan gaibu guda biyar ne, babu wanda ya san su sai Allah. Allah ya ce fa qul innamal ghaibu lillah, kace gaibu, sanin gaibu kadai na Allah ne. Ubangiji subhanahu wataala shi ya san wannan. Allah subhanahu wataala cikin suratul an'am yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam, ya gaya wa dukkan waɗanda suke kalubalantarsa, wala aqulu lakum indi khazainullah wala a'lamu al-ghaib wala aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilay. Allah ya ce ka gaya musu, bazan ce da ku taskokin Allah a hannuna suke ba, taskokin samu da rashi da bayarwa da hanawa da saukar da lafiya da cuta, duk bazan ce a hannuna suke ba. La aqulu lakum indi khazainullah wala a'lamu al-ghaiba, bazan ga muku na san gaibu ba. Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam, gaya wa waɗanda suke ja da shi, gaya musu bazai ce ya san gaibu ba. Wala aqulu lakum inni malak, kuma bazan ce muku ni mala'ika bane. In attabi'u illa ma yuha ilay, abinda nake bi shine abinda ake min wahayi. Saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama shi karan kansa Allah ya ce ya fada wa al'ummarsa duka, fada wa duniya duka cewa baya da awar ya san gaibu. To kaga a samu kuma wani cikin al'ummarsa wanda shi kuma zai rika bugar kirji yana gaya maka cewa zai fada maka me zai same ka yau ko me zai same ka gobe ko menene sa'ar ka ko rashin sa'ar ka, kan kuma ka yarda da wannan. Babu shakka a nan akwai ƙaryata al-Qur'ani, akwai ƙaryata waɗannan ayoyi na al-Qur'ani. Allah yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam, yace qul la amliku lakum naf'an wala darran illa ma sha Allah walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khair wa ma massani as-su in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun. Allah ya ce ka gaya musu, la amliku li nafsi naf'an wala darra, ban mallaka wa kaina amfani ko kuma cutarwa ba, wato amfani na da cutar da cuta gare ni ba a hannuna suke ba. Walau kuntu a'lamu al-ghaiba, wato sai abinda Allah ya ga dama, walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khair, da na san gaibu to da na yawaita neman abinda alkhairi yake, wato da duk wani abinda yake alkhairi ne zan nufe shi kai tsaye, da ba zan nufi inda zan cutu ba, da ba zan taba samun wani abinda zai cutar da ni ba. Saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, Allah ya ce gaya musu cewa bai mallaki wannan ba, ba a hannunsa suke ba. Don haka Allah subhanahu wataala shi kadai ne mai amfanarwa, shi kadai ne mai cutarwa. Qul inni la amliku lakum naf'an wala darran illa ma sha Allah, ce ban mallaka wa kan, ban mallaka muku cutarwa ko amfanarwa ba, abinda za ku za ku zai same ku wani daga Allah ne, babu wani wanda zai iya samar maka da abin da Allah bai sa maka maka ba. Babu mutumin da zai imani da wannan kuma a ce ya yarda da ɗan tsubbu, ya yarda da masu duba, masu buga ƙasa su yi masa duba. Babu shakka barna ce ba ƙarama ba. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ke cewa duk wani wanda ya je gurin ɗan duba ko boka ya yarda da abin da yake faɗa masa, to ya kafircewa abin da aka saukar wa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, shi da Alkur'ani. Duk wanda zai je man ata kahiran aw arrafan fasaddaqahu fima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad, kuma da ya tabbata a cikin hadisin Abdullahi dan Mas'ud da Imam Ahmad da wani saskar waito. Domin wanda duk ya yarda da Alkur'ani, to dole ya yarda da cewa su gaibu na Allah ne, babu wanda zai gaya maka gaibu. Dole ya yarda da cewa Allah subhanahu wataala shi kadai ne annafi'ud dar, shi ne mai amfanarwa, shi ne mai cutarwa. To wanda duk ya yarda da wannan kuma, to ba zai je wurin boka ba ko dan duba ya ce ya bashi sa'a ko ya bashi abinda Allah bai rubuta masa ba. Wanda kuma har zai je wannan, to ya karyata abinda Allah yake faɗa masa kenan. Shi yasa musulunci ya haramta wannan, kuma Alkur'ani ya kira harka tsafi wanda za a dauki sifar Allah a baba wani Allah, ya kira ta kafirci. Cewa ma kafara Sulaiman ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر لا شيء ملائكه الله يسوكر ما wannan tsafi duk wani wanda yazo gurin su domin ya karance shi a wajen su sukan ce da shi inma nahnu fitnah mu fitna ce jarraba ce fala takfur kai da ka kafirta wannan shi yake nuna maka cewa koyan wannan sihiri wanda za a dauki wani abu, wato za a shigar da wani abu da ya shafi kafircewa Allah subhanahu wataala a cikin kafirci ne. Shi yasa a karshen ayar Allah yake cewa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma sharu bihi anfusuhum law kanu ya'lamun wa laqad alimu, kuma haqiqa sun sani, suna sani cewa laman ishtarahu, wanda duk ya zabi sihiri, ma lahu fil akhirati min khalaq, ba shi da wani rabo a lahira. Mai imani ko yaya yake a zuciyarsa yana da rabo, ko yaya imanin mutum yake a zuciyarsa ko da yayi ayyukan saban Allah, to karshe zai samu wani rabon wannan imani, domin Allah zai yafe masa ya shigar da shi gidan aljanna da karshe. To amma wanda aka ce malahu fil akhirati min khalaq, bai da wani kaso a lahira, wanda sai kafiri. Sai kafiri shine wanda ba shi da wani kaso a lahira, wanda yake nuna maka cewa rungumar irin waɗannan ayyuka kafirci ne, kuma wanda ya rungume su ba ya da wani rabo. Shi yasa a wani guri Allah subhanahu wataala yake cewa kissar Annabi Musa, naba ji'tu bihi sihr inna Allah sayubtiluhu inna Allah la yuslihu amal al mufsidin, wurgu yace wala yuflihu as-sahiru haythu ata, duk inda mai sihiri yazo ta inda duk ya bullo ba zai rabauta ba. Kaga Allah ya kore masa kowane irin rabo. Wala yuflihu as-sahiru, matsafi ba zai taba samun rabo ba. Saboda haka hatsari ne babba. Kuma idan muka lura zamu ga cewa a cikin al'ummar mu, wato galibi wadanda yanzu harkar tsafi da duba da sihiri da take, wato tafi tsamari a cikin su, su ne na farko mata, wato duk sanda mace ta shiga cikin wata damuwa, ko ita da mijinta, ko ta rasa aure, ko take neman wani abu, ko take neman auren wani, to za a ce a kaita gurin mai addu'a. To duk sanda kaji an ce za a kaita gurin malami mai addu'a, to dan duba ne, matsafi ne, boka ne, ko ba a kira shi da boka ba wanda ba zai canza masa komai ba, yana nan abokansa, suna baya canza hakika, abinda duk yake hakika ne, abinda yake reality ne, dan ka canza masa suna ba zai canza ba. Ka dauki wato ka dau wannan giya, kace sobarodo ne, ba zai canza ta daga giya ba, tana nan a giyarta koda ka kira ta sobarodo. Haka duk wani abu da ka dauka ka canza masa suna, sunansa ba zai ya tsurar nan ba zai canza shi ba. Saboda haka ko an ce da shi malami, ko an kira abin da yake addu'a, wanda ba zai canza shi daga zaman sa boka ba, kuma abin da yake bokanci ne ko tsafi ne ko makamancin wannan. To mata suna daga cikin wanda ake yaudara matuƙa da gaske da irin wannan. Sannan kuma kaso na biyu sune ƴan siyasarmu su ma suna ganin ba za su taɓa rayuwa ba a cikin harkar siyasa in ba su da mai musu duba, mai musu surkulle da tsafi da sauransu. Saboda haka suke ganin in ba haka ba to za a kai su ƙasa, ba za su yi nasara ba, abokan gabansu za su ci galaba a kansu. Saboda haka su ba suka yi ibari da wannan ɓangaren. Sannan sai wasu daga cikin ƴan kasuwa su ba sun rungumi wannan harka, ganin cewa wai ba za su yi nasara a cikin harkar kasuwancinsu ba in ba da irin wannan ba. Kuma da yawa daga cikinsu sai a zo musu da sunan malamai masu addu'a, amma malami ne mai addu'a ba za a same shi ba sai an yi wani tattaki an tafi gari da gari ko ƙasa da ƙasa. Wace irin addu'a ce wanda duk a cikin al'ummar da kake rayuwa a kan cikinta babu wanda zai maka addu'a sai ka bar garinka ka tafi wani waje? Babu shakka daga jin wannan kasancewa ba addu'a ce irin wanda musulmi suka saba ba. Saboda haka muna fatan Allah subhanahu wata'ala zai kawo mana sauƙin wannan al'amari, kuma duk irin bala'in da muke ciki ba komai ne yake haddasa mana ba illa imani da waɗannan abubuwa da suka yawaita a cikin al'ummarmu suke kuma sababa fasadi iri-iri. Allah ka kiyashe mu.
To amin suma amin. Mallam Allah ya sa alkari. Tambayarmu ta farko a yau ta zo daga wanda yake cewa mallam ko mutum zai iya yin salatul istikhara lokacin da yake yin sallar duha?
Na'am, ita salatul istikhara dama abin du'aul istikhara dama wani abu ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da a yi shi wato bayan sallar nafila raka'a biyu. Sallar nafila raka'a biyu ko ita zama nafila ce da take sananniya kamar sallar walaha, ko kuma nafila ce take buɗaɗɗiya mutlaka da ba ta da ƙaidi. Almuhim dai abin da ake buƙata shi ne zanto ka yi addu'ar bayan ka gama nafila raka'a biyu. Haka in ka yi sallar walaha raka'a biyu kana iya yin addu'a ta al-istikhara.
To shi kone ke cewa yana son sanin ingancin hadisin da yake cewa idan kun ga kafirai ko kuma kun gamu da kafirai a hanya kar ku kauce musu sai dai su kauce muku, sannan kuna iya matse su ma in ta kama. Sako daga Ibrahim Taylor Patterson.
Ba haka hadisin yace ku matse su ba in ta kama. Abinda hadisin yake cewa idan ra'aytumul yahud fattaruhum ila adiq at-tariq. Idan ku ga yahudawa to ku takura su zuwa ga mafi kuncin hanya. Abinda yake nufi anan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana da al'ummar musulmi wanda a lokacin a Madina akwai yahudu, akwai musulmi, akwai munafukai, akwai mushrikai, duk akwai wato gaure yake. Sai dai akwai yarjejeniya ta za a zauna lafiya a tsakanin juna, kada wani ya taɓa wani. To amma an samu a wannan lokacin an samu yahudawa wanda suka yi ta yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kulle-kulle iri-iri. Yahudawan banu Nadir da banu Qainuqa da banu Quraiza, kowaɗanne daga cikin waɗannan gidaje na yahudawa guda uku da suke Madina sun riƙa shirya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kulle-kulle da bakirci da haɗa kai da abokan gabarsa kafiran Makka domin a zo Madina a yaƙe shi da shi da musulmi a kawar da su. Wannan ta sa zamantakewa tsakaninsu ta yi tsami domin a yarjejeniyar da aka yi cewa ba za su taimaka ma wasu abokan gaba ba, kuma za su ba musulmi haɗin kai, kuma kowane ne ya zo zai yaƙi Madina to za a haɗu gaba ɗaya a yaƙe shi. To sai suka karya wannan alkawari. Saboda haka wasu Yahuda ne da ake zaune da su zama na doya da manja kafin ma daga ƙarshe Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore su gaba ɗaya. Kula hadisi ya magana akan Yahuda ba akan wanda duk ba musulmi ba. Bai ce duk wanda ka gaba musulmi ba ka matsa masa ba abin nan. Saboda wasu ne da ake zaman tsama da su. Suma kuma ba wai ana nufin in ka gan shi shikenan ka bi shi kai ta tura shi ba har sai ka hada shi da bango ba. Wannan Annabi yake nufi ba. Yana nufin ka nuna izzarka. Kada dan kun taho hanya kana ganin shi kai kakkauce masa shi kuma yana bubudawa. Kaga anan ka kaskantar da kanka shi kuma ka bashi wata daukaka wanda kuma bai cancanci wannan daukakar ba, musamman ma a wannan yanayi da ake ciki. Sannan musulmi ya rika jin kansa yana da izza, kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce izza ta Allah ce da manzansa da mu'minai. To mu'mini ya rika jin cewa yana da izza. Izzarsa shine ba zai yadda ya nuna kaskancinsa da wulakancinsa ga wani ba. To in ya zanto kun taho hanya shi ya taho, kada ka ce a'a bari kai ka kauce ka bashi guri ka haɗe rabi da bango a'a ka bashi shi ya kauce wannan shi ne abin da kawai hadisin yake nufi ba wai yana nufin a kama shi da ƙarfi a tura shi ba sai an haɗa shi da bango ba wannan yake nufi ba na'am
to sai wannan shi kuma yake chamala akwai food plaques na abinci da farantai kanana da manya da akan sa wutan Ka'aba a cikin su yace kuma wannan shine mafi yawancin abin da yake cin abinci a gidansa da shi da iyalansa kuma mafi yawanci aka suke amfani da shi shine yake tambaye mallan kowa kan da suke yi ba zai zama da laifi ba
babu wani abu a ciki domin hoton Ka'aba ba tace Ka'aba ba kuma ba sunan Allah bane dan ka sa hoton Ka'aba yawanci za ka hoto ko zane ne kuma abinda kake cin abinci da shi a ga'ida ta bisa ga hankali ba abu ne wanda kake masa kallon wulakanci ba kana masa kallon daraja ne ba shi yasa watakila ba har ka yadda ka ci abincin ka a cikin sa shi yasa aka hada cin abinci a kushin zinariya ko azurfa aka ce ba a yadda a ci abinci a cikin su ba idan ka ci abinci a cikin su akwai nuna alfahari da fariya cewa kai yanzu kana yin wani abin da ba kowa zai iya ba abincin ka ba a cikin kwanan zirari kwanan gol ake kawo maka shi wanda ya sa maka girman kai da sauransu sau haka dan mutum ya ci abinci da kwanan da yake a jikinsa akwai an zana hoton Ka'aba ko wani abu babu wani abu a ciki abinda ba a so sunan Allah shi kuma sunan Allah ana gudun kada a je ko wata rana a zuba wani abu mai najasa ko mara kyau a ciki ba da ya girmamawa sosai a wannan
to ne yake cewa mallam yana buƙatar ƙarin haske game da yawan bugun yara da ake a makarantu na Islamiya ko kuma allo yace wani lokacin da mai laifin da mara laifin duk akan hada su a buge su yace wannan kuma yakan tsoratar da yara daga son zuwa islamiyin shine ke tambayar shin ko musulunci ya yarda da irin wannan bugu a matsayin horo
to dangane da bugu a matsayin horo ra'ayuka guda biyu ne waɗanda suke kishiyantar juna suka yi hannun riga sai kuma ra'ayi guda ɗaya a tsakiye su ra'ayi na farko shi da ra'ayin waɗanda suke ganin cewa kwata-kwata wato bugu baya daga cikin hanyar tarbiya saboda haka ba za a taba dukan yaro ba kowace irin duka mai sauki ko mara sauki ba za a yi ba saboda haka suna daukan sa a matsayin wata hanya ce ta sangartar da yaro da nuna masa wato keta da rashin tausayi da sauransu sannan bangare na biyu su kuma wanda suka dauka duka shine kadai hanyar tarbiya kuma kana iya dukan yaro ko da ba za ka lahanta shi ko ka ji masa rauni da kuma ko meye ma kama za ka iya dukan sa to waɗannan ra'ayuka guda biyu duka masu fuskantar juna ra'ayuka ne wanda sun yi wato sun kaucewa hanya wajen yadda musulunci ya zo da abin musulunci bai kore duka gaba ɗaya ba ya tabbatar da duka wanda ya zo a cikin ayar alkur'ani Allah subhanahu wataala da yayi maganar mata wanda suke kangarewa mazajensu ya faɗi hanyoyin tarbiyyarsu fajiruhunna bil madaji'i wadribuhunna wa'idhuhunna wahjuruhunna wadribuhunna ce kai musu wa'azi ka kaurace musu a wajen kwanciya sannan kuma ka doke su to haka Allah ya ambaci duka anan sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin sa sahihi hadisin Imam Ahmad da wani suka rawaito Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ƴaƴanku suka kai shekara 7 muru abna'akum bis salati li 7 wadribuhum 'alayha li 20 idan ƴaƴanku suka kai shekara 7 ku umarce su da sallah idan suka kai 10 ba su yi ba ku dake su kaga anan ba kalmar duka ta zo sai dai wani irin duka shin duka za a dauki bulala ce da za a ita dukan yaro har a ji masa rauni ko jikinsa ya burdun ko a dauka ta ko a sa hannu a mangare shi ta yadda zai iya jin rauni ko ba ya samu wata nakasa tare da shi babu shakka musulunci bai yarda da wannan ba ko bai zo da wannan ba za mu ga a cikin nusus na hadisa Annabi sallallahu alaihi wasallam an nuna mana cewa dukan da za a yi duka ne wanda ba mai jiwa mutum rauni ba ba mai jiga ta darbun ghairu mubrih ba mai jiga ta mutum ba mai wahalar da shi ba saboda haka wani dai alama ce da take da za a nuna wa yaro ko a nuna mace cewa an yi fushi alama ce kawai a nuna masa an yi fushi a dauki wani abin da ba zai ji wa yaro rauni ba zai fito a jikinsa ba zai burdun ba dan a nuna masa cewa abin da yayi an ji haushi kuma ya bata rai sosai saboda haka wani symbol ne da yake nuna wato wani abu wanda yake nuna wa yaron cewa abin da yake ba daidai bane kamar sayin ne kawai da yake nuna abinda yaro yake yi ba daidai yake ba, amma ba wai ana nufin cewa a daki yaro a ji masa rauni ba ko a jiga tashi ko a sa shi rashin lafiya ko wani abu. Wannan ya wuce abinda musulunci yazo da shi. Musulunci yana cewa la darara wa la dirar, cewa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa la taqtulu anfusakum. Abinda yake faruwa daga wasu makarantu ko daga wasu masu tarbiya ko iyaye da su rika jibgar yaran su suna dukan su dauki abu mai fasa jiki a daki yaro, babu shakka wannan ya kaucewa hanya ta musulunci kuma hanya ta tarbiya, kuma wannan ya wato saba wa ka'ida ta gaba daya alqa'il kulliya ta musulunci na cewa a kaucewa dukkan abin da zai cutar da wani, shine ad-dararu yuzal, cewa duk wani abin da zai cutar a kawar da shi, kada a yi amfani da abin da zai zama akwai cutarwa a cikin sa. La darara wa la dirar, ya kauce wa wannan ka'idar. Yayin da aka da kiyaro har aka zai masa rauni, babu shakka an kauce wa wannan ka'idar. Sannan su kuma wadancan da suke cewa kwata-kwata ba duka, to wannan kuma wata hanya ce da ta saba wa abinda alqur'ani yazo da shi, karara ta saba wa abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, da cewa yaron da bai je yake zuwa yake kin zuwa sallah ba, wato yake kin yin sallah ba yana shekara 10 a dake shi, haka annabi ce a dake shi. Kaga wannan zai ce hanyar duka ba tarbiya bace kwarai gaba daya, to kaga kamar yana yin martani ne ga waccan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam, zai ce a dake shi. Me yasa annabi ce a dake shi? Dan ya zanto an dawo da shi kan tafarki mai kyau. Amma abin da yake faruwa a makarantu kamar da muka ce ko a gidaje daga wasu iyaye, wannan ya saba wa yadda musulunci ya zo da tsarin tarbiya, kuma ballantana har akai ga dukan wani wanda bai ji ba bai gani ba, irin kawai a zo an yi laifi ba a gane wanda ya laifi ba, cewa kowa a masa bulala, wannan ba daidai ba ne. Domin wannan zai sa wanda bai yi laifin ba in ya ga wani ya yi laifi ya ce to shi ba baraye, tun da an zo dukan nan shi ma sai an dake shi, saboda ka gare ya san ma ya yi laifin da ya zo aka dake shi ba a dake shi a banza ba. To kaga abin bai zama tarbiya ba, ya zama hanya ce ma ta ƙara ɓata su sokaran kansu yaran.
To masu kallonmu, kuna tare da shirin Fatawar Rahma ne daga nan gidan talabijin na Rahma akan tsawaran ɗan adam na Najeriya, wato NICOMSAT. Kuna damar bibiyan ma shafukanmu na sada zumunta na Facebook da Instagram da kuma YouTube. Muna dai tare da shi malaminmu ne a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimo, babban malami a tsangirar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Garo da Kinin Kano, wanda ke amsa tambayoyin da kuke aikowa. Kuma dai kuna damar aiko mana da naku sakonnin tambayoyin ta cikin wannan shiri. Za mu dora nan gaba kaɗan a cikin shirin da ka ce mu. Tabarkamu da dawowa ta cikin shirin namu na Fatawar Rahma, inda muke tare da shehi malaminmu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimo, babban malami a tsangirar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kinan Kano, wanda ke samun dama domin amsa tambayoyin naku. Kuma dai kuna damar aiko da naku sakonnin tambayoyin kan al'amuran da suka shafi addini da rayuwa ta cikin wannan shiri domin samun mafita. To tambayarmu ta gaba ta zo daga wanda yake cewa malam yana neman ƙarin bayani game da iyayen da ke umartar ƴaƴansu maza su saki matayensu ko kuma su tsine musu idan ba su yi hakan ba. Ya ce matar suna zaune da lafiya da mijinta, sai dai ba su da kunya, abu kaɗan su ce ta yi mishi asiri wajen malaman tsubbu. Shi ne ke cewa a halin babu tabbas dai suke son zaune, shi ne ke so malam ya taimaka masa da jan hankali ga iyaye masu irin wannan hali.
Waye mai cewa an yi masa asiri wajen
iyayen nasu? Suke cewa matar ta yi masa asiri.
A ka'ida shi aure wani alkawari ne mai ƙarfi da miji yake ɗauka shi da matarsa. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa akhadna minkum mithaqan ghaliza, matanku sun yi wani alkawari mai ƙarfi tsakaninku da su. Saboda haka aure alkawari ne mai ƙarfi, miji ya ɗauka na zamantakewa mai kyau tsakanin shi da matarsa, ita ma ta ɗauki alkawari tsakaninta da mijinta. To wannan alkawari da yake tsakaninsu, ba a yadda ɗaya daga cikinsu ya kawo wannan alkawari tangarɗa ba, ko ya yi ƙoƙarin lalata wannan alkawarin ba tare da wani dalili mai ƙarfi ba. Miji ba a bashi wannan damar ba na cewa ya lalata wannan alkawarin a haka kawai ba tare da wani hujja ba, haka ita ma matar ba ta da hurumin da za ta lalata wani alkawari ba tare da wata lalura ba. Saboda aure ibada ne, duk da zamanto wasa mu'amala ce tsakanin miji da mata, to amma akwai wani abu na ibada a cikinsa, saboda umarni ne da Allah subhanahu wata'ala. Sannan Ubangiji subhanahu wata'ala ya shara'anta shi domin ba da kariya ga mutum da kuma samar da zuriya da nau'in ɗan adam zai ci gaba da ɗorewa a bayan ƙasa. To kaga a nan, yayin da uwa ko uba ko duka biyun za su shigo domin su ga sun lalata wannan igiyar da take tsakanin miji da mata ta alkawari, to suna kokarin su shiga wani hurumi ne da ba su da shi. Hurumin da yake na iyaye shine ƴaƴansu su yi musu biyayya cikin duk abin da bai saba wa Allah ba. Duk wani abin da babu saban Allah a cikinsa da tattari girmamawa gare su, to wannan hurumi ne na daya, wato uba ya nemi ɗansa ko uwa ta nemi ɗanta ya mata biyayya akan wannan. Suna da wannan damar. Allah ne ya ba su wannan, dole ne kuma da ya kiyaye musu wannan. Amma in abin ya ketare hurumin su, ya shiga hurumin Allah ko ya shiga hurumin cutar da wani, to anan kuma ba su da wannan damar, ba su da wannan damar. Yayin da mace tana zaune da mijinta, uwa ko uba, wani daga cikin su ya sa mijin nan ya saki matarsa, to abu shakka anan akwai cutar da shi mijin ko kuma cutar da matar ko duka biyun. Mace tana son mijinta, mijin yana son ta, uwa ta ce sai ta raba wannan alaka da take ta shari'a, babu shakka anan ta shiga hurumin da ba nata ba. Ko uba ya ce sai ya katse wannan dangantaka, shi ma ya shiga hurumin da ba nashi ba, ya wuce hurumin da yake nashi ne, ya shiga hurumin da zai cutar da wani, ya cutar da ɗansa ko ya cutar da ƴar wasu, wanda wannan ba shi da wannan damar, ba shi da wannan damar. Wataƙila ba ya zanto a tsakanin miji da mata ɗin nan an samu ‘ya’ya, da yayin da wannan auren kuma ya rushe, to babu shakka ‘ya’yan za su shiga zulumi, za su shiga wani hali ba lalle ne su iya samun kwanciyar hankali da suke samu tare da mahaifiyarsu. To aka rushe auren, su ma an shiga nasu hulumin su kansu. Saboda haka iyaye ba su da ikon da za su tilasta wa ‘ya’yansu cewa sai sun saki matansu ba tare da wani dalili na shari’a ba. Idan akwai wani dalili na shari’a, wannan suna da dama cewa ‘ya’yansu cewa su saki matansu. In ya zanto misali matan nan tana jan ɗan nan zuwa ga saɓon Allah, a dalilin ta yana ya shiga cikin wasu abubuwa na saɓa wa Allah wajen yi mata, wajen kyautata mata, to anan suna iya tilasta shi rabu da ita domin su ceto ɗansu daga fushin Allah. Ko zaman shi da ita ya jawo katse zumunta tsakaninsa da dukkan wasu ‘yan uwansa da sauransu, wani abu ne da yake akwai cutarwa ta zahiri ga shi yaron, kuma ita matar ita ce musabbabi, to wannan suna iya cewa ya rabu da ita domin su ceto ɗansu daga wani abin da yake halaka ne. Wannan babu laifi in sun neme shi da wannan, shi kuma wajibi ne musu biyayya a haka. Amma in ba wannan ba, to baya halatta uba ko uwa wani daga cikinsu ya tilasta wa ɗa sai ya saki abin nan. Wasu suka yi hujja da hadisin Umar ibn al-Khattab na cewa Abdullahi ɗan Umar ɗansa kenan ya je gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ya Rasulullahi, mahaifina Umar ibn al-Khattab ya umarci ni in saki matata. Annabi ya ce, talliqha wa ati abaka, saki ta kai wa ubanka mahaifinka biyayya. To wasu suka yi hujja da wannan akan cewa to gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci Abdullahi dan Umar ya saki matarsa da mahaifinsa yake so ya sake ta, shine Umar. Don haka wannan ya nuna idan uba ya bada umarni a saki mata, to dole da ya bi, yayi biyayya, tunda Annabi ya ce wa Abdullahi dan Umar, talliqha wa ati abaka. To anan abin da ya kamata a yi lura da shi shine, na farko dai wane ne shi wanda ya ce a yi sakin ana? Annabi sallallahu alaihi wasallama. Umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallama na cewa sakita umarni ne daga shari'a. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah yana tsinkayar da shi abin da baya tsinkayar da wani daga cikin halittarsa. Da yanzu in ka zo ka ce babanka ya ce in saki, ba ni da wani abin da zan iya riƙewa a matsayin lalle ka saki abin nan. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana da hangen abubuwa da yawa, kuma yayin da Abdullahi dan Umar ya saki, ya yi wa ma Annabi sallallahu alaihi wasallama biyayya ne a cikin umarninsa, ba ya yi wa mahaifinsa biyayya ba, ya yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama biyayya ne. Sannan kuma abu na biyu, sayyidina Umar a cikin sahabbai yana daga cikin al-mulhamun al-muhaddathun, waɗanda Allah subhanahu wata'ala yake ba su wato hangen nesa masu hangen nesa tsin kayo a butun kafin faruwar sa su yi hasashen sa saboda wasu alamu da za su gani kuma daga ƙarshe abin ya tabbata haka sau nawa sai na Umar ya samu muwafaqat wato ya dace da wani abin da shine abin da Allah yake so lokacin da aka kawo Asra Badar ribatattun yakin Badar bayan gwabzawar da aka yi da kafirai ta farko aka kuma yi nasara gagaruma aka zo da su gaba Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi ya shawarci sahabbai me ya kamata ya shawarci Umar ya shawarci Abubakar me ya kamata a yi da waɗannan ribatattun yaki mazajen mayakan da aka ci nasarar kama su sai na Umar ya ce a kashe su kawai sai na Abubakar ya ce a mu karɓi fansa wato kowa ɗan uwansa ya zo fanshe shi da kuɗin da za mu yanka musu Annabi ya ji shawarar sai na Abubakar ta fi kwanta masa a zuciya ya karɓi shawararsa amma Al-Qur'ani ya sauka ya goyi bayan shawarar sayyidina Umar makanin nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard daga baya sayyidina Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mun kusa mu halaka lokacin da sayyidina Umar ya zo ya same su da shi da Abubakar suna kuka to kaga anan Allah ya goyi bayan shawarar sayyidina Umar haka nan lokacin da Annabi sallallahu alaihi lokacin da Allah subhanahu wataala lokacin da sayyidina Abubakar yake cewa ya rasulullah law ittakhadhta maqam ibrahim musalla me yasa ba za ka yi dan sallah nafila a gurin tsayuwar Annabi Ibrahim ba maqam ibrahim sai Allah subhanahu wataala ya saukar da wattakhidhu maqam ibrahim musalla aka goyi bayan shi aka bada umarni da cewa a rika yin sallah a maqam ibrahim bayan an gama tawafi wato bayan daidai wajen wannan wajen haka nan gane da hijabin mata Annabi sallallahu alaihi wasallam gida Annabi sallallahu alaihi wasallam da duk wanda yazo ya sallama sai ya shiga to shine Annabi sayyidina Abu Hurairah da an yi hijabi wato an hada wasu shiga gidansa to Allah subhanahu wataala ya saukar da aya ita ma wanda aka goyi bayan sayyidina to ire-iren wannan suna nan da yawa a tarihin sayyidina Umar Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle a cikin waɗanda suka gabace ku akwai waɗanda suke da hangen nesa wanda suke ake musu ilhama ce to in akwai wasu a cikin al'umma na Umar ne Umar yana cikin su to kaga sayyidina Umar yana da wannan hasashen ya ga abu ya gano wasu abubuwa don haka yayin da zai gama matar Abdullahi dan Umar ya ga watakila irin yadda takun saka suke zai iya cewa ka saki ta don akwai abin da ya hango wanda zai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam shawara kuma daga Al-Qur'ani ya sauka to kaga ya mun waye yake kamar Umar wani uba ne shi ma a yau za ka kwatanta shi da sayyidina Umar a irin wannan sau da haka idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce talliq imra'atak wa ati abak to za ka dauke shi ne a matsayi na mutum irin Umar radiyallahu ta'ala anhu wanda yau ka ina ka masa shi yasa Imam Ahmad da aka kawo masa wannan mas'ala yake cewa ka nuna min wani kamar Umar a yau saboda haka babu wani hujja a irin haka mutum ya zauna kawai ya ce dan sai ya saki matarsa babu wani dalili wani ma in ya faɗi dalilin sai ba ka dariya ya ce ko shi da mahaifinta ba sa shiri ko mahaifinta ya taba kaza ko kuma ita ta ce kawai ita dai ta ji bata kwanta mata a rai ba ko ta ce ai ba ita na so ka aura ba wanda na so ka aura wance ce ko yar gidan suwa da ne ka je ka auro mana wannan ba laifi te mata ba kawai saboda ba ita so ta aura ba to wannan gaskiya ba zai zama hujja da zata sa a rushe rayuwar aure ba da Allah subhanahu wataala yake so ta ci gaba da zama a kulle a tsakanin miji da mata
to sai mai tambaya ta gaba take cewa shin ya halatta iyaye su yi wa yarsu auren dole da mijin da a tunanin su alkhairi ne akan zabin ta
wasu malaman suna cewa yarinya karama yayin ta na iya mata auren dole ko kuma albikir wacce take budurwa bata yi aure ba auren ta na fari iyayen ta na iya mata dole amma aka magana mafi rinjaye shine iyaye ba su da haƙƙin su tilastawa yarsu ta auri wanda ba shi take so ba abinda iyaye suke da shi shine suna da haƙƙin su nuna wa yarsu cewa ga abinda ya kamata ta yi ga wani wanda ya kamata ta aura suna da haƙƙin su kamata wanda yake miji na ƙware kuma suna da haƙƙin su kiba ta haɗin kai in ta kawo mijin da yake ba na ƙware ba yayin da ta je ta haɗa kai sai su dauko wani dan shaye-shaye ta ce shi take so ta aura suna da dama su tubure su ce su dai da su ba za su bata wannan mijin ba amma su dauko wanda su suke so ita ba ta san ce dole ita za ta aura wannan ba shine daidai ba saboda akwai wanda ta je gaba Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya rasulullahi mahaifina ya mun auren dole yana da wannan haƙƙin annabi ya ce ya ba ta zabi ya ce in kin ga dama ki zauna da shi in kin ga dama kuma ki rabu da shi tace to na zaben zauna da shi amma kuma ina so iyaye su fahimci ba su da wannan haƙƙin wato ba hurumin su bane su tilastawa mace ta yi ta auri wani wanda ba shi take so ba sannan auren dole kamar yadda aka sani yana tattare da abubuwa da yawa galibi auren dole yakan jawo mutuwar aure da wuri wanda wani abu ne da shari'a ba ta sarsa sakin aure abu ne da shari'a ba ta so sai bisa larura an shar'anta saki ne bisa larura amma ba wai dan shari'a tana san shi ba al-mubah ne kawai lid-darura sannan abu na biyu yakan jawo wato ta cutar da mijin nata kamar da miki ta faruwa a yanzu za mu ga wasu saboda wannan auren dolan har ta kai ma wata ta kashe mijin to kaga abin da duk zai iya haifar da barna irin wannan barna ta kisa babu shakka abu ne mai muni kwarai da gaskiya kamata a dakatar da shi sannan kuma zai sa a samu kafa wani gida wanda babu istikrar a cikin sa babu nutsuwa babu stability yau ana zaune lafiya gobe ana rigima yau ana zaune lafiya gobe ana rigima wanda shi kuma wannan zai haifar da samun wasu yara waɗanda za su rayu cikin rudani yau su ga iyayensu kansu a haɗe gobe su ji su suna fada yau su ga su kamar to shi ma zai tashi da wannan nafsiyya muttariba wato zai zanto zuciyarsa ita ma a hargitse zai samu baya da wani nutsuwa a ransa saboda rayuwar da ya taso a cikin ta to kaga duk waɗannan abubuwan da kai la'akari da su za a ga cewa babu wani amfani babu wani alheri a cikin auren dole
na to sai wannan yake cewa mallan tambaye sai ita ce hukuncin karatun alkur'ani da tangimi yake son sani
tangim shine rera karatun alkur'ani irin yadda su Abdul Basit Abdul Samad ko Muhammad Rifaat Mustafa Ismail wasu ne manyan makaranta da aka yi suke karanta alkur'ani da wannan sautin shine yake cewa tangim asu husari duk suna da irin wannan abin nan to shi abinda ake la'akari a karatun alqur'ani shine kawai kiyaye dokokin karatun alqur'ani ta yadda za a faɗi abu ba tare da an fitar da shi daga ma'anarsa ba idan har mai tangimi din zai kiyaye dokar karatun alqur'ani ba zai rika sanya wasu abubuwa a ciki ba dan kawai sautin da yake kokarin bayarwa yayi dadi saboda haka yayi wata shadda inda babu ita yayi wani ja inda babu shi ya ke ja inda ya kamata ko jan yayi shi ya wuce iyaka duk babu waɗannan abubuwa babu komai an kira shi tangim ne an kira shi tartil ne duk ba wani suna za a bashi ba zai zama da laifi ba amma in dai har zai yi ya fitar da abu daga ka'idarsa sai da aka ji wasu yadda suke jan karatun da sunan tangim akan zo a yi ja inda babu ja ko ko ga an zo an ki ja yadda ya kamata inda ko ko a zo a yi jan ma ya wuce iyaka ja har kaman ta ba me yake ja to duk wannan shi yake sawa a ce karatun ba yi da kyau amma ba kawai dan yana tangim ba
to sai wani ke ta mallan idan mutum yana azumin nafila sai wasu suka kawo masa abinci bai ci ba da suka tambaye shi azumi yake yi ne sai ya boye ya ce masa a'a shi ne ke tambaya shin hakan yayi laifi
ba daidai ba tunda mai azumi a so ya ƙarya mai azumi ba a so ya ƙarya ƙarya ba ta da kyau ga kowa amma ta hada kuma daga azumi a bakin mutum kuma ya ƙarya munin ta ya karu wani zai ce ai saboda shi kada yayi riya na haka gare ya ƙarya da yayi riya to kaga ba a fakawar da barna da barna kuma dan ka cewa mutum kana azumi ba shi daidai ba riya ya zanto daman a ranka so kake a san kana yi kana so a san kana yi wanda shi ne ka ji daɗi an yabe ka kayi azumi ko kana azumi ko kana sallah wanda ita ake cewa riya kayi dan a gani a yaba amma in ya zanto ba wannan a ranka tambaya ce maka ka ce azumi nake wani abu ne annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne yake cewa duk wanda yake azumi kada yayi batsa kada yayi ƙarya kada yayi kaza kada yayi kaza yake cewa fa in qatalaka ahadun aw sabbaka wa in qatalahu ahadun aw sabbahu falyaqul inni sa'im. In wani ya neme shi da fada ko yayi ya shiga zagin sa, annabi ce falyaqul, ka yace da shi inni sa'im, ni azumi nake. Idza kana yawmu sawmu ahadikum فلا يرفث ولا يسخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. شيرين لانا دانكو يكي أزمي تو كده يرك أشيغا هيانيا كده يزنتو ينا أي كيو إلوم بغنغ نمباز آيادة سورا أبو با إلوم وانا نبي يشي كده يي إلوم وان يشي يني ميشي دفاتا كو يزن زاقيشي تو يشي دشي أزمي نكي تو كاكا إنا أشي فاتر إنا أزمي ريشي annabi ba zai ce ka ce ina azumi wato kai riya dan ya neme ka ya neme ka na fada kai kuma kai masa riya. Saboda cewa inni sa'im ko ina azumi wannan ba wai shine ake nufi da riya ba. Yayin da aka kawo maka abinci ko za a ce za a baka abinci ka ce a abin shi ina azumi, ba wani abu a ciki, ba komai, sai in ka nufi riyar daman kai hakan ne dan a san kana azumi, kuma an ce an ji kana azumi ka ji dadi, to wannan shi ake cewa riya.
Tumala Allah ya saka alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan muka kawo karshen shirin a wannan rana. Sai kuma za ku aika mana da sakonnin tambayoyin ku ta cikin wannan shiri kan al'amuran da suka shafi addini da rayuwa domin samu mafita. Dare ku aika da sakonnin tambayoyin naku ne ta hanyar aika da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703360415 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. To a madadin shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimo, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kinan Kano, wanda a kodayaushe yake samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa, da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar wannan shiri. Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.